بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوا مكوا مشيني هذا مؤونا مسلاتي متارن البركة ببا مسلاتي دوما على ننشكين قرن دوسي ناجي أرضيقاوة أولنا لنا تتلاتا واند يوغوم الشاشدة وتر رمضان hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya dace da 26 ga watan uku miladiya 2024. Muna cikin suratul qital, wannan aya wadda aka karanta ta 27 tana daga cikin ayoyi da Allah subhanahu wataala yake nuni zuwa ga yanda mummunan ƙarshen kangararru yake kasancewa. Allah ya ce fa kaifa ya lamari zai kasance, idza tawaffatuhumul mala'ikatu, idan mala'iku suka zo karban rayukansu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fuskokinsu da bayansu. Zalika, wannan ya faru, bi annahum, saboda su, ittaba'u ma asghada Allah, sun bi abinda ya fusata Allah subhanahu wa ta'ala. وكرهوا رضوانه سكا كامتير دسا فأحبط أعمالهم سألا يروشي أيك سوء. أم حسب الذين في قلوبهم مرض شنكوان دأتكين زكاة سأفيتوا تاسناس أمان أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ألا بعضي فتد اللو الليلكما ممونا قدرين تكين زكاة سباء. ولو نشاء دامون قداما لأريناكهم دامون نونا مكسو، فلا أربتهم بسيماهم كما دا كاسا صدك من ننسو. أما جدهك ولتعرف أنهم تبزاك سنس في لحن القول أتكن سلن زنتي كوكما وتوزورن تنزنتي. والله يعلم أعمالكم ألا ينسن أيكم. وأن آيوي suna mana bayanin irin yanda munafunci ya kanta a cikin zukatan wa'insu, kuma har ya zama wannan munafunci ya zama sifa gare su, ta yadda har suke ganin suna yin abin da Allah subhanahu wata'ala ma bai san da shi ba, saboda lalacewar zukatansu. To nan Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu, ya lamari zai kasance idan mala'iku suka zo domin karɓar rayukansu. Kalma ta kaifa so da yawa a cikin Alƙur'ani akan kawo ta ba ambace abin da ta ratayo da shi ba, kenan a wannan dole akwai takdiri wanda yake yufhamu aqlan, duk wani wanda ya san larabci mai hankali zai fahimce shi, kamar yadda Allah yake cewa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ya lamarin da sha'anin zai kasance to anan dole shi ma akwai jawabi kenan lakana amran abiman ko la ra'aita amran fabi'an da wani babban al'amari ya kasance ko ko da kaga wani babban al'amari ko al'amari mai firgici nan wannan ayar akwai ban tsoro a cikin ta saboda kaman yanda muka sani ko da mutumin kirki a lokacin fitar ransa to babu shakka yana jin ba dadi wato akwai bambanci tsakanin sakaratul maut da kuma naz'ur ruh akwai magagin mutuwa akwai fitar rai to shi magagin mutuwan nan kowane ne sai ya dandana shi shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ransa yake daf da fita alaihi salam yake cewa innal mauta la sakarat lalle babu shakka mutuwa tana da wani maye to wannan shine abin da yake cewa hali na gargara amma a lokacin fitar rai su mu'minai Allah yana sauƙaƙa musu shine Allah ya ce wan naziati gharqan a wajen kafirai sannan a wajen mutanen kirki wan nashiqati nashtan lokacin da magagin mutuwa ko kuma gargara ta kammalu to abinda zai biyo ba shine fitar rai to shi mumini za a fitar da ransa kaman yanda ka san ka sa zare a cikin mai za ka cire shi kaga lokacin da za ka zare zare a cikin mai ba wani tauri ba wani kaushi wani ma ba zai ji karar wannan ba to wannan shine alama ta fitar ran mumini amma duk da haka gargara dan adam zai dandana ta shi yasa manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa da akwai wanda zai tsira daga wahala ta wato ainihin fitar rai ko kuma a ce gargara shine magagin mutuwa ko kuma azabul kabari to da Sa'd ibn Mu'az ya tsira daga wannan wanda kun ga shine hadisi yace al'arshin Allah ma sai da ya motsa lokacin mutuwarsa to amma duk da haka ya hadu da wannan abu wanda Allah ya riga ya rubuta cewa alifin sai ya riga ya faru malamai suka ce abin da yake faruwa shine duk lokacin da ya zamo an sami wani da daddan sabo to lokacin da za a rabu za a ji ba dadi yanzu ba wai mutuwa ita ce ake wa kuka ba galiban za ka samu sabo saboda an rabu inda mutuwa ce ake wa kuka duk inda ka ji mutuwa ma za ka yi ta kuka to amma sabon wane da aka dade ana mutunci ko dai ka ce tsakanin ƴaƴa da iyaye ko tsakanin mata da miji ko tsakanin yayu da ƙanne wasu abokai da suka shaku zaman unguwa wurin sana'a duk abin da dai kama da haka zai iya yiwuwa yanzu kila a ce wani dan uwanka da yake nesa baka shaku da shi ba zai mutu ko kila mutum biyu ma duk su mutu ba za a ga cewa ka zubar da hawaye ba za dai ka ji alhinin ka rasa wani dan uwa da baka san shi ba to amma wani kila aboki ne saboda shakuwa idan ka rabu da shi za ka dade kana zubar da hawaye rabuwa da shi wannan saboda sabo to duk wanda zaka yi sabo da shi bai kai sabo na tsakanin rai da gangar jiki ba tunda dama tare suka shigo duniya to kaga wani zai shekara 80 wani zai yi shekara 90 wani ma ya haura 100 wani 30 kuma gwagwadon abin da Allah ɗebo masa to ran da za a ce za a raba wannan ran da gangan jiki to lalle dole ne zai zama ainihin ba daɗi ita ran ma ba ta so ta fita dole sai dai ainihin an tilasta mata to ballantana kuma rayuka na wanda suke wa Allah subhanahu wa ta'ala kangara shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa kaifa ya lamari zai kasance idza tawaffatul mala'ika tawaffatuhumul mala'ika idan mala'iku sun zo karban ransu yanayin karban rai Allah ya jingina abun wani lokaci zuwa gare shi kadai subhanahu wa ta'ala wani lokaci Allah ya jingina abun zuwa ga mala'ikan mutuwa shi kadai, wani lokaci kuma Allah ya jingina zuwa ga mala'iku. Allah yana cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kaga sai ce Allahu yatawaffa al-anfusa, Allah shike karbe rayuka. Kaga Allah ya nuna shi yake ake shi da kansa. Sannan kuma a wata ayar nuna cewa mala'ika ne mai cin gashin kansa. Kulli yatawaffakum malakul mautin da zai wakila bikum, ka ce da su mala'ikan mutuwan da aka wakilta a kanku, to shi ne zai karɓi rayukanku. To wannan ayar da muka mantanta, sai kuma Allah sai ya jingina abin zuwa ga mala'iku. A wata aya tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun, manzanninmu kenan mala'ikun karɓar rai suka cika masa, suka karɓe ransa, kuma su ba sa sakaci, ba sa wasa a cikin aikin da Allah ya dora musu. To nan ma Allah suke cewa tawaffatu mul mala'ika, malamai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi. Na farko da Allah ya jingina karɓar rai yake ta Allahu ya tawaffa al-anfusa, Allah shi ne wanda yake karɓar rayuka. Ko da a waƙiyar rayuwarmu yanzu shugaba da zai sa a yi wani aiki, shugaban ƙasa ne, gwamna ne, ciyaman ne, ko ma wani mai wani kamfani da zai sa a yi wani aiki, zai ce mu muka gina wuri kaza, mu muka yi kaza, wal Allah har a fara har a gama bai taɓa zuwa wajen ba. Amma sai a ce gada kaza gwamna kaza ya yi ta, gada kaza shugaban ƙasa wani ya yi ta, hanya kaza shugaban ƙasa wani ya yi ta ko gwamna wani, kuma zai ce ai mun gina hanya daga waje kaza zuwa waje kaza bai taɓa zuwa wajen ba. To amma mai umarnin daga wajensa yake, kaga dole kai ma in zaka bada labari zaka ce shugaban ƙasa wani shi kaza ko gwamna wani ko ciyaman wani. Kaga kenan wannan babu wata garaba idan aka ce Allah shi yake karɓar rayuka. Abu na biyu shi kuma da aka jingina zuwa ga mala'ika, shi mala'ikan mutuwa yana da mataimaka, kamar yadda hadisin bara yake nunawa, dogon hadisi ne kina kun karanta shi, wanda ya sifanta ɗaukar ran mutane na ƙwarai da kuma fajirai, cewa bawa salihi mai bin Allah lokacin da yake hali na bankwana da duniya da kuma fuskantar lahira, to Allah subhanahu wata'ala zai turo mala'iku masu kyakkyawar kama, masu kyakkyawar sifa, su wannan za ka iya cewa abokan aiki na shi malakul mauti ne, masu kama masa ne, ko kace yaransa ko abin da ya kama da haka, su za su riga shi zuwa. Saboda haka za su yi sharafage su je kafin ya zo. To idan ya zo shi ne zai zo da abin da zai fito da ran, kamar yadda hadisi ya nuna idan fajiri ne za a luma wani abu, kamar yadda ka san kibiya mai irin kunnuwan nan, kaga idan aka luma kibiya mai kunnuwa a cikin wani nama kace za ka fito da ita, duk wannan naman zai sarƙafe a jikin wannan kunnuwan, ba da daɗi za a fito da ita ba. Saboda haka dama lokacin da mala'ikan yana zuwa rai zai ji tsoro kawai ya tarotse a cikin jiki, saboda baya so a fitar da shi. Saboda haka mala'ika zai luma wato ainihin abu kamar mashi ko kibiya, shi zai fintiko shi da ƙarfi yana fito da shi. Wannan mala'iku ba za su bar shi a hannunsa ko kyamtawar ido ba, sai su sauri su karbe. To kaga kenan idan ka ce mala'ikan ɗaukar rai shi ya fito da shi daga jiki, su kuma da aka jingina abun gare su, su suke sauri su karbe. Kenan aikin Allah ne, sannan kuma aiki ne wanda yake na mala'ika, na kuma mala'ikun da aka dora mawa, babu cin karo dangane da wannan. Shi yasa aka ce tawaffatu rusuluna, wato ainihin a waccan aya kenan. To nan Allah yake cewa idza tawaffathum almala'ikatu fa kayfa idza tawaffathum almala'ikatu, ya lamari zai kasance yayin da mala'iku suka zo domin karɓar rayukansu, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fuskokinsu da bayayyakinsu. Al-adbar jam'u dubur, suna dukan fuskoki suna dukan bayansu. A cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Allah yake cewa da za ka gani ya kai abokin magana to da ka ga babban al'amari. Yayin da mala'iku suke karɓar rayukan kafirai suna dukan fuskokinsu da bayansu suna ja kuɗanɗani azabar gobara, azabar babbakewa. A cikin suratul an'am Allah yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إتما ونا الله كتوى دازاك جا يايند الظالمي سكيت كم ما جاجم متوى ملائكة سنا شمل أهلنا ينسو su ce da su akhrijuu anfusakum ku fito da rayukanku ku da kanku. An san kuma ba wanda zai fito da ransa shi da kansa. Za su ce alyawma tujzauna azabul hun, a yau ne za a yi muku sakamako da wata azaba ta wulakanci. Menene dalili? Bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq, ta yadda kuke faɗa ma Allah abinda ba gaskiya ba, kuna jingina ƙarairayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma kun kasance kuna girman kai, kuna tashin karanganci daga barin ainihin bin ayoyin Allah subhanahu wata'ala. To wannan shine sakamako da aka soma musu tun a duniya. Nan aka ce yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jamaluddin al-Qasimi a cikin tafsirin sa Mahasinu Ta'wil yake cewa wallahi dalilin da yasa aka ake dukan fuskokinsu da bayyakinsu, abinda ya kamata shi dan adam kullun ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da fuskarsa, saboda ita fuska ita ce mafi darajan gabbai a jikin dan adam. Shi yasa a sallah aka ce ka turmuza ta a ƙasa, ka nuna kai ba kowa bane gaban Allah subhanahu wata'ala. Za ka ga cewa in aka ce wane kyakkyawa ne, fuska ake dubawa, wane tsaka-tsakiya ne, fuska ake dubawa, ko a ce mummuna ne, fuska ake dubawa. Fuska kenan ita ce muhallu sharaf a wajen ɗan adam. Shi yasa masu kima suke cewa duk yadda fuska ka take fas da wahala ka duba madubi ka ga mutum bai dan sa hannu ya tsaya dan taba wani wuri ba, in dai za ka duba to sai ka kana ta dan ta cewa ka dan yara hula ko ka taba can ko ka taba can, saboda daraja da Allah subhanahu wataala ya fuska. To kenan bin Allah subhanahu wataala shine an fuskance shi da fuska. To su kuma makiyan Allah me ya kamata a yi musu a ba su baya? To su wani su kan gare ma Allah maimakon su fuskanci Allah sai suka fuskanci makiyan Allah sai suka ba Allah baya. To fuskar da ya kamata su fuskanci Allah da ita suka kiya, sai an hora ta za ta sha duka. Bayan da ya kamata su baiwa magauta Allah sai suka ba Allah baya, to shi ma bayan zai ɗanɗana kudarsa. Hakanan al-Imam Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala shi ma a cikin tafsirin sa at-tahrir والتنوير يتي سبودا قرشان آية أكا فإذا ليلي ميسا أكا مسوانا أذاب أكا تي ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. ميسا أكا دكيبا ينسو دفسكو كنسو سبودا سنب أبند يفسا تعالى سنن وكره رضوانه. كينن دن أبند زي فسا تعالى با الله بايانه wanda fuska ya kamata a fuskanci Allah da ita, to dole ne a yi masa horo gwargwadon aikinsa. To shi yasa anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yaqribuna wujuhahum, suna dukan fuskokinsu wa adbarahum, da kuma bayyakinsu. Wannan yana daga cikin al-mughayyabat, wato Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa na gaibu wanda shi kadai yake bantu da sanin wannan, sai kuma wa'inda ya sanar a cikin bayinsa. Akwai abin da ganin ka na ido ba zai iya fahimtar wannan abin ba. Shi yasa mu musulmi
Allah ya dora mu akan wani babban ginshiki shine al-imanu bil ghaib. Shi yasa tun a farkon Bakara da aka ce alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin, me aka ce alladhina yu'minuna bil ghaib. Annan duk wani musulmi ya sha banban da wanda ba musulmi ba. Shi musulmi duk abinda Allah ya bada labari ko ya taba gani ko bai taba gani irinsa ba, ko ya taba ji ko bai taba ji ba, in dai Allah ko manzo suka faɗa ra'asan mun yadda, sab'an wa ta'atan mun yadda, ba ma wani tantama. To shi kuma arne sai ka nuna masa abu karara ya gani da idansa ko ya taba da hannunsa, in ba wannan ba shi ba zai lamunta ba. Ai kun ga shi sanya su wanda ba su yi imani ba, yanzu haka kawai wai ka zo ka ɗauki kuɗinka 100,000 ka sa a ginin masallaci, kuma wai a ce gobe lahira za a baka. A'a, su agun su ba wani abu aka siyo da za a sayar a ci riba ba, su abun da suka yi riba wanda za a iya kirgawa. Ka siyo kaza na 100,000 kana sa ranka ka samu 5,000 ko 10,000, to wannan sun yadda. Amma yaushe ne za ka zo ka kashe kuɗinka a yi ginin makaranta ko ginin masallaci ko ka taimaki miskinai? Sun cinye wai kuma a ce wani abu ne asusun gobe, su ba su fahimci wannan ba. To kun ga anan aka ce yadribuna wujuhahum adbarahum, yanzu wani arne zai iya tikawa a gabanka, baka ji ƙarar duka ba, baka ga guduma ba, wani ma ba za a ba shi dama ya furta komai ba, ko ihu ko wata ƙara ba zai iya ba, amma kuma yana cikin matsanancin hali, mawuyacin hali. Dukansa ake ba mala'ika ɗaya ko biyu ba, dukan kuma ta ko'ina. Kaga yanzu wanda bai imani ba, ka ce yanzu ana dukan wannan, sai ce to ina guduman, ina ƙarar dukan. Kuma inda za ka duba jikinsa ba za ka ga wani sofa ne na duka kamar an daki mutum da bulala ko wani abu ba. Kuma da zai kwanya wani haka, in ka dubi jikinsa kai dai a ganin idonka ba za ka ga wannan alamar ba. Kuma duk inda wani likita zai auna, yanzu ai kun ga idan wani ya mutu ana shakku guba aka bashi ko makare shi aka yi ko wani abu, likitoci za su auna su fahimci cewa wannan ya mutu ta hanyar kaza. To ba likitan duniya da za ka kai ya auna wannan ya ce lalle ya sha duka duka aka yi masa, ba wannan alamar. Kuma dukan aka yi masa. Haka ne yanzu kaburbura, manzo Allah ya sarauna cewa al-kaburu rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin niran. Manzo Allah ke cewa kabari dausayi ne daga cikin dausayoyi na aljanna, kuma rami ne daga cikin ramukan wuta. A yanzu da za a ce akwai kabarin Abu Jahal ko Abu Lahab, inda za ka je yanzu a nuna ma kabarin a tone ka sa hannunka, ba za ka ji zafi ba, ba za ka ji wani dumi-dumi ba. Ko daya da za a baka iko yanzu a ce wani daga cikin zababbun bayin Allah ka je ka sa hannunka a cikin kabarin sadan aljanna ne, ba za ka ce ka ji wani sanyi-sanyi ba. Shi wancan kuma kafirin yana cikin tsananin azaba, shi kuma wannan mutumin kirki yana cikin wannan ni'imar. Amma yanzu abin sha'awa za ka ga dabbobi kansu wasu Allah yana tsinkaye da su abin da yake faruwa. A Sham akwai kaburburan waɗansu daga cikin fandararru shekaru masu yawa ɗaruruwa, idan dawakai sun sami ƙullewar ciki yadda ka san cikinka zai kumbure, kana so kai tsuguno ba za ka iya ba, to dawakai suna samun wannan. In ka tambayi masu dawakai za su faɗa ba, shi yasa aka ba su wani abin da za su sha sai ya wanke cikin sai ga suna gudawa. To su wancan ɗin idan dawakansu sun sami wato kumewar ciki, sai a je a ratsa da su wannan makabartar, ana fita sai kaga cewa suna ta gudawa saboda sun ga me yake faruwa, abinda ake wa miyagun bayi a cikin wannan kaburburan. Nas'alullah salamata wa lafiya. Wanda kamar yadda hadisi ya nuna, kusan in ka cire ɗan adam da aljan, mu kadai ne Allah baya tsinkayarwa akan abin da yake faruwa a cikin kaburbura ko kuma wa'insu halaye. Shi yasa wani hadisi manzo Allah ce, in ba dan ina jin tsoron kada ku kibinne ƴan uwanku ba, to da na roki Allah ya ji yadda ku abin da yake faruwa cikin kaburbura. Wallahi inda za mu ji ba wanda za a binne dan jin tsoron kada wato annabin wannan ta faru gare shi. Allah ya kan nuna wata ishara wasu lokuta wanda irin wani abu suna faruwa. Yanzu kun ga hadisi ya ce duk daren Juma'a, ma'ana ran Alhamis da dare, ana gobuwa ya gari Juma'a, duk wata dabba da Allah ya yi a ban ƙasa to za ta kwana hankalinta a tashe, domin hadisi ya ce tashin alkiyama ran Juma'a ne. To amma wacce? Allah shi bar maka sani. To duk dabbobi Allah yakan sanar da su ranar Alhamis da dare, ba sa samun kwanciyar hankali sai gari ya waye alkiyama ba ta tashi ba. To amma banda dan adam wani ma ba zai taba lafiyayyen bacci ba sai da ran Juma'a din, saboda Allah kuma wannan ne'ima ce Allah ya yi mana, ne'ima ce Allah ya yi mana. Yo aida za a rika sanin irin wannan Allah gafarta malam, aida wahala kaga wani mutum da kumari kuma duk abin da za ka ci sai dai ka bushe ka tsotse saboda fargaba. Allah ka tausaya mana ya Allah. To Allah subhanahu wataala yake cewa mala'iku suna dukan fuskokinsu da kuma bayyakinsu, sai ce zalika, wannan al'amarin na wannan mummunan cikawa, wannan duka da mala'iku suke yi musu, bi annahu muttaba'u ma askhata Allah, saboda sun bi abin da ya fusata Allah subhanahu wataala, wa karihu ridwanahu, kuma suka kyamaci yardarsa, ma'ana suka kyamaci duk abin da zai kai su zuwa ga yardar Allah subhanahu wataala. Daga ciki akwai imani da Allah, imani da manzo alaihi salam, da kuma bin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan umarnin da ya kawo. Yan uwa, irin wannan gaba kamar yadda nake shafaɗa, Allah shi ne mamallakin kowa. Da Allah ya ga dama zai yi ayyukansa kai tsaye, domin shi la yus'alu amma yaf'al, ba wanda zai tambayi Allah me yasa akai kaza. To amma Allah dan ya koya mana tarbiyya, duk lokacin da ya yi kaito wani abu na azaba ko akuba da zai yi mu isa kangararrun bayi, Allah sai ya maimaita laifukan da dalilin, saboda kada a ɗauka kawai Allah ya yi musu ne don amori. Allah baya wannan. Shi yasa a wata ayar Allah ya ce, ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, me Allah zai yi da yi muku azaba, me Allah zai mora in har kuka gode ma Allah kuka imani. Babu wani abin da yi ma bayi azaba zai ƙara wa Allah subhanahu wataala. To wannan gabar tana nuna mana hatta kai in za ka yi wani abu da zai zamo akwai shakku a ciki, to ka fayyace a san dalilin da ya sa kai wannan. Kun ga ayyuka da Allah ya yi ko kafin ya yi yakan kawo dalili. Allah yake bayani a cikin ƙarshen sura Taha, yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fadatta bi ayatika min qabli an nabilla wa nakhza. Yace wannan al'umma ta manzo alaihi salam, da mun halakar da su tunda kun kafin manzo Allah ya zo duniya, baki kirin take shirka, saban Allah, zalunci, danniya, fin karfi, san zuciya, haka ake rayuwa kamar dabbobi. Allah ya so duniya gaba ɗaya da rahama, ya aiko manzo alaihi salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. To sai Allah yake cewa da wannan halin da suke ciki mun halakar da su, mun kurmushe su, a ce Allah ya musu yadda ya ma'adawa ko samudawa ko abin da ya kama da haka, kuma alkiyama Allah ya tashe su ya nufin zai musu azaba. Laqalu, da sun ce rabbana, ya ubangijinmu, laula arsalta ilaina rasulan, me yasa baka aiko mana wani manzo ba, fanattabi'a ayatika, mu bibi ayoyinka sau da kafa, min qabli an nadhilla wa nakhza, tun kafin mu kaskanta mu kunyata. Haka Allah ya faɗa a cikin sura Al-Qasas, ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين Allah ya ta in ba dan kada wata musiba ta faru a gare su ba kuma sakamakon abinda su suka jawo in ba dan wannan ba su zo suna cewa ya Allah me yasa baka aiko manzanka ba mu bi ayoyinka mu zama mu'minai ma'ana Allah hanzari yake yankewa kafin Allah ya abu sai ya yanke uzuri kafin ya dauki mataki sai ya yanke ainihin hukunci sai ya yanke ainihin uzuri da dukkan wani mai uzuri to wannan yana nuna ko almajirinka ko danka ko wani wanda yake karkashinka idan yayi wani laifin da zaka dauki mataki ya kamata ka sanar da shi ya san dalilin daukar matakin yanzu misali zaka ga ƴaƴanmu da kannanmu wani lokaci malaman islamiyya ta hafiz makarantu yaro ɗaya zai yi laifi sai a yi madalibai kaɗin yan kaɗanya a biyo a yi ta duka wani ce bai yi laifi ba a ce aida ka kai a gaba to ba sai abin da ya yi laifin ba shi wanda ya yi laifi ya san sakamakon abin da ya yi to amma an samu ɗalibi an zane shi ya ce malam ban yi komai ba eh aidan ka da kai a gaba wannan sunansa zalunci ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne wannan saboda ka ana buƙatar duk abin da za ka yi ya zamo cewa akwai dalili akwai kare mutunci kada a tuhume ka da abin da bai kamata ba manzo alaihi salatu wassalam kun ga lokacin da yake itikafi iyayenmu matan manzo alaihi salatu sun kai masa ziyara sun dade daga basira na safiya ta zo Allah ya kara musu yadda gaba daya to sun kammala tattauna da manzo alaihi salam har za su tafi sai ce na safiya ta dan zauna sallallahu ala nabiyil karim saboda ita ma ta sami irin abinda suka samu zama da manzo alaihi salam na sakan daya albarka ce wanda Allah kadai ya san iyakarta to kasancewa sun rigaye ta sun wato nadi wannan albarka ta zo daga baya to sai ce ita ma ta dan tsaya so su tafi bayan ta dan samu lokaci za ta sai manzo Allah ya tashi ya raka ta wato ku duba siyasar zamantakewa su tunda su da yawa ne manzo Allah bai raka su ba to amma saboda ita kadai ce sai manzo Allah ya tashi zai taka mata ya fita masallaci yana raka ta sai ga wasu mutane biyu sai suka hango manzo alaihi salam da wata mata sun yi sauri sai ce ala rislikuma innaha safiya yace a ku saurara ku saurara mata ta ce safiya suka ce ya ma'aikin Allah ce a ina jin tsoron kada shedan ya saka wani sharri a cikin zuciyarku kun ga manzo alaihi salam shine tsarkakakken tsarkakakku gaba daya kai masa mummunan zato ka fada ramin da ba za ka iya fitowa ba to anan manzo Allah yayi abu biyu su ya ceto addinin su da rayuwarsu saboda shedan zai iya jefa masa wani abu to wace mata ce wannan ta ga wajen manzo alaihi salam haike raka ta to sai yace innaha safiya mata ta ce kenan idan kana da kyau ka kara da wanka to kai ma duk lokacin da kai wani abu wanda akwai alama shakku a ciki to ka fito ka fayyace ga dalili ga hujja da ta sa ai nufi akai kaza alal misali yanzu manzo alaihi salam yana cewa fattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku idan za ka yi ma ƴaƴanka kyauta ba mai wani dalili ko sababi ba to dole ka yi musu kai daya har ma malamai suka samu sabani za ka yi musu kai da kai maza da mata ko ku a gurgurdan yinda rabon gado yake ne lidzakari mithlu hadhihi al-unthayayn in ka ba namiji 100 ka ba mace 50 ta fuska kyauta da yawa daga cikin malamai suka ce a shi wancan gado Allah ne ya raba kai kuma wannan rabon ka ne saboda haka in za ka yi musu kyauta da namiji da mace kai da za ka yi musu amma akwai abin da zai iya tasowa na wani dalili wala Allah ba shi da lafiya ya je asibiti a rubuta masa magunguna likita ya ce to lallai ya rika cin naman kaza da 'yar hanta da 'yar maltina to kaga saura ba za su ce to su ba sai an sai musu naman kaza da mantina ba sai su Allah ya kiyaye ba akai wannan matsayin da za a ce a rubuto musu wannan din kaga ba za su yi wannan korafin ba ko kuma ya ci makaranta kudin admission an ce 100,000 kuma dole sai ka sai masa keke na 20,000 misali sai ka yi masa uniform kala biyu za a kashe wajen 20,000 sai ka sai littattafai wasu ba za su yi tsalle su dare su to su ma sai an ba su wannan kuɗin ba a'a kai ma bari ka ci makarantar in ka ci makarantar kai ma sai a biya maka school fees a sai ma keke a yi maka ɗinki to wannan abun haka yake akan dukkan abubuwa ko kuma abin da kai akan sharadi in makaranta ne sai ka ce to duk wanda ya haddace Qur'ani a cikin ku zan sai masa sabon babur wanda ya haddace 30 in sai mai sabon keke kaga wanda ya haddace Qur'ani ka sai masa babur kai da baka haddace ba baka da baki in kana da zuciya kai ma je ka haddace wanda ya haddace 30 ka sai masa keke wanda baka sai ba bai da bakin magana kaga wannan abu ne karara to amma ka kawai kana da biyu uku hudu sai ka zo ka dauko 100,000 sai ka ba daya saura kuma ko fitika kaga za su ce la fulanun ahabbu ila abina billah wallahi wani dai baban mu ya fi son sa to kaga sai su kafa masa kafan zuka kila ranta maka 100 yayi in ranta maka yayi sai ka kira shi ka kira su ka ce wannan rannan nawa ka ranta mun ya ce baba 100,000 ka kuma ya zama haɗin baki kuka yi in haɗin baki kuka yi haramun ne haramun ne haramun ne akwai irin wannan wannan a tsakanin mutum da matarsa da ƴaƴansa ana yin wannan haɗin bakin na ƙarya to in kai wannan wallahi ka cuci kanka wannan nawa karanta mun ya ce kaza to ungo kaga ba wanda zai ce me yasa aka bashi tunda dama kudin sa ne ya zama yaranta wala Allah mahaifin nasa yayi tafiya baya nan shi dunga rantawa ana ce fare kana dan kasuwanci sai yana dan kukunnawa yau ranta 1,000 gobe ranta 2,000 in ya dawo sai ce wani nawa aka ranta mun da bana nan eh to an ranta kaza an ranta kaza sun kai kaza sai ka bashi ba wanda zai korafi amma haka kawai sai ka dauko ka bashi duk da shi ya ranta ba san dalili ba za su ga cewa kai son kai daga nan sai a fara zarginka da rashin adalci saboda haka dai wannan ayoyi suna nuna duk abin da za ka fada a cikin zargi to ka fitar da kanka daga wannan ina fata muna fahimta to shi yasa Allah ya ce zalika wannan ya faru bi annahum saboda su ittaba'u ma asha Allah sun bi abin da ya fusata Allah me yake fusata Allah abubuwa ne guda biyu ko dai aikata abin da ya hana ko kin aikata abin da ya umarni yin kowanne daga cikin wannan ballata na hada su biyu to bin abin da zai fusata Allah ne subhanahu wataala sannan wa karihu ridwanahu kuma ya zamo sun ki yardar Allah ma'ana sun ki aikata abin da zai kai su zuwa ga yardar Allah subhanahu wataala sakamakon haka fa ahbata amalahum Allah sai ya bata ayyukansu kamar yadda muka faɗa a jiya wasu malamai sun ce abin da yake nufi da bata aiki shine ko dai dacin su na kirki ne musulmi ne daga baya suka yi ridda to wancan aikin ya rushe ko kuma ayyukan da a zahiri ayyuka ne na lada amma kuma sai ya zama sakamakon munafunci an bata su magana ta uku malamai suka ce abinda kuma yake nufi ma'ana ta uku duk wani aiki da suka shirya na cutar musulunci da musulmi to Allah ya rushe wannan aikin wannan ya daidai da faɗin Allah subhanahu wataala innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yughlabun wal ladhina kafaru ila jahannam yushrun Allah yake cewa wanda suka kafirta suna ciyar da dukiyoyinsu domin su kange mutane daga addinin Allah Allah ya ce da sanu za su dinga ciyarwa sannan kuma ya zama musu nadama da hasara da bacin rai sannan daga baya a rinjaye su kuma kafirai zuwa wata jahannama ake tara su wannan abin da Allah ya faɗa a wannan ma'ana ta uku wallahi aiki ne yake wa musulunci da musulmi lokacin da musulmi suke bacci wallahi aikin da Allah yake mana da ana nuna mana sai mun yi sujudodi na shukur a wajen Allah ba za ka san wannan ba sai wasu wanda ba sa musulunci sun shigo musulunci ka dinga jin abubuwan mamaki wani ya faɗa maka irin kutun guila da makirce makirce da abubuwa na cutarwa da ake shirya wa musulmi da musulunci da su, amma kuma Allah ya ba su dama suka shigo musulunci. Wasu har ba maki suke ma yadda musulunci yake gudana. Akwai wata makala da na karanta na wani daga cikin kafiran duniya, ya nuna bangaren Ka'aba, ya ce ba su da barazana a duniya irin wancan wurin. Wancan wurin tikas din da yake musu ba kaɗan ba ne. Suna narke biliyoyin kuɗi domin mayar da hannun agogon bayan musulunci da musulmi, amma wancan wurin bai kyale musulmi sai sun tabbata akan musulunci. Hankalinsu ba ya kwanta sai sun je wannan wurin. Wani ma sai ya ɗanyi asusu taro da kwako sai ya ga ya je wannan wurin. Haushi suke ji su ga dandazon musulmi sun haɗu na gabar da yamma, kudu da arewa, fari da baki, suna furta kalma guda ɗaya. Wani lokacin sai kaga sun je wani wuri su yi rijiyoyi da asibitoci, su ta ba da abinci, su yi ta abubuwa, suna ba da magunguna, ana ta wancan bargurbin addinin. Sai tafiya ta tafi sai kaga cikin taimakon Allah a rana ɗaya ko wuni ɗaya sai a je a gamsar da mutanen addinin musulunci, sai ga sun yi kalmar shahada ga baki ɗaya. Duk wancan abin da aka yi na kashe kuɗi ya zama haba'an mansura. An yi irin wannan da yawa, kuma wannan wallahi aiki ne Allah yake mana, wanda mu ya kamata mu tsayin daka mu yi irin wannan abubuwan. Kuma a wannan gabar ina sanar da mu, wallahi ya kamata hukumomi, kama daga abin da ya shafi ɓangaren siyasa, masarautu, su ninka ƙoƙarinsu a kan na baya na shiga lunguna da saƙuna a wajen musuluntar da maguzawa. Wallahi illolin da ake mana a yanzu wannan 'yan watannin ba na wasa ba ne. Wasu za ka ga sun daɗe a musuluncin ba su samu koyarwa ba, to kuma sun samu kansu a cikin yunwa da talauci a yanzu. Sai a je a ba su abinci, a ba su bahunan hatsi, sai ka samu mutane gwammai sun koma addinin Kiristanci. Wallahi wannan shi ne abin da yake faruwa irin wannan lokacin. Yana da kyau a ga an dubanya kokari, kuma babban makami idan aka musuluntar da mutanen nan a samu wanda za a ɗauki nauyi, in ma bai zauna a can ba a sama masa ɗan babur ko a sama masa babura su dinga shiga suna koya masa ilimin addini. In ka ba mutum kalmar shahada ba ilimin addini, dandana zai koma ruwa tunda bai fahimci ma'anar kalmar shahadar nan ba. Amma idan aka sai 'yan babura, aka samu mutane zakakwari, akwai ɗalibai wanda sun fahimci addini kuma ba su da aikin yi, kaga anan an rage masu zaman kashe wando, a yanka masu allowances 50,000 ne, 30,000 ne, wallahi wani ko 20,000 za ka bashi a wata, da ɗan babur kana ɗan foilin ɗinsa duk sati zai ilimantar, wallahi zai iya. Ka taimaki musulunci kuma ka taimaki shi wannan bawan Allah. In ba haka muke yi ba, wallahi za mu fuskanci ɓacin rai mai yawa. Yanzu kun ga 'yan uwa Fulani duk me kai su irin wannan abubuwan, ƙarancin ilimin addini tare da su. Na tabbatar da a ce ana ta shigan musu da makarantun Islamiyya, tahfizul Qur'an, malamai suna ilimantar da su, suna gane addini. Wallahi da wannan ɓarnar ba ta yi girman da ta kai a halin yanzu ba. Saboda za ka ga wani gashi musulmin ne, amma wallahi bai san wane ne Allah ba, bai san waye manzo alaihi salam ba. Abin tausayi, akwai wanda ya turo min wani kilin, aka tambaye shi wai waye Allah, waye manzon Allah, sai ce wallahi ban san kowa daga cikin su ba. To manzon Allah a san me yake kowa a ƙasa, yace shi bai san inda yake ba, kuma musulmi, kuma wallahi ba filata ne. To kaga irin wannan rashin karantarwa za ta sa mutum ya zo ya kashe mutum, ya ci dukiyarsa, baya jin ya yi laifi, yadda yake ganin ai wahala ya yi ya je ya kamo wannan mutumin, daidai yake da wanda ya wahala ya duka ya noma, haka yake gani. Yanzu da wani zai zo ya kidnapping ya sa kuɗi a biya, to da wani zai je ya sace wannan kuɗin, Allah ya zai tayyace ɓarawo ya sace masa kuɗi, an cuce shi. Saboda gani yake shi yanzu wannan wani gumin goshinsa ne yasa ya samu wannan abu, kuma duka jahilcin addini ne. Allah ya samu dace. To saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa sai ya zama ya ɓata ayyukansu, sai Allah yake cewa am hasibal ladina an karanta ko am hasibal ladina fi qulubihim marad shin yanzu wa'anda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya sun yi zatan allan yukhrijallahu adghanahum Allah subhanahu wata'ala ba zai fitar da miyagun kullan da suke cikin zukatansu ba Allah subhanahu wata'ala yace alladhina fi qulubihim marad anan kafirci kai tsaye zai iya shiga munafinci kai tsaye zai shiga me yasa aka ambaci munafinci ko kafirci da sunan cuta anan malamai suka ce saboda shi dan adam ya ginu akan abubuwa guda biyu ar-ruhu wal jasad gangan jiki da kuma rai yanda gangan cikinka yake buƙatan abinci da abin sha da kuma magani in ya samu rashin lafiya to buƙatar jiki ga waɗannan ba ta kai buƙatar rai ga ci da sha da kuma magani ba menene ci da sha na ran ɗan adam shine ilimin addinin musulunci qala Allahu qala rasuluhu shi yasa ma Allah yake rayu wahayi da sunan rai وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا هكذا مكي مكا وحيينا وترايوا ونري دك الامر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان كافي زوان وحي بك سن القران بك سن مي اكي نفي ده ايماني با ولكن جعلناه نورا شي القران نهدي به من نشاء من عبادنا muna shirye da wanda muka ga dama da shi a cikin bayinmu to sai malamai suka ce ashe kenan yanda gangan jiki take rashin lafiya haka nan rai yake rashin lafiya sai dai kashi shi rashin lafiyar rai ba wani likitan fata ko likita wanda yake na kashi ko na jijiya ko na ko menene da zai iya magance wannan likitan zuciya shine alqur'ani da hadisi Qur'ani da hadisi sune likitocin zuciya. Duk lokacin da zuciya ta duhunta, ta lalace, to abinda zai gyara ta shine qala Allahu, shine qala Rasuluhu. Babu wani likita da zai iya ganin ita wannan cutar, ba wani tabarau da yake da shi da zai hango. A ce likita ya gano cutar munafinci, cutar kafirci, cutar riya cutar sum'a cutar shirka likita bai da abin da zai gano wannan bal kila wani duk wannan suna cikin zukata zuciyarsa shi kadai amma awan da likita zai yi shi fi kowa lafiyar zuciya domin tana bugawa so kaza a lokaci kaza ai yana da cikakkiyar lafiya kuma shi fi kowa rashin lafiya a mahanga ta addini ashe kenan rashin lafiya kala biyu shi yasa duk inda ka ji alqur'ani mafi yawa ya ambaci almaradu to maradul qalbi ake magana fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada mafi yawa idan ka ji ambaci rashin lafiya ta zuciya ake magana a qur'ani ba ta jiki ba fala takadu alabi alqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad kaga nan maradu shahawa shine abin da ake magana tunda dama abin da yake halaka dan adam menene abubuwa ne guda biyu ash-shubha wa shahawa duk wanda kaga ya halaka a duniya wannan abubuwan ne ko dai sha'awa ko shubha menene sha'awa duk wani abin da rai zai so kuma wannan abun ba daidai bane sunansa sha'awa menene shubha abinda mutum zai dauka a matsayin addini bane to duk dan adam wannan abin shi yake halakar da shi menene maganin shahawa shine karfin abinnan a maganin shahawa shine karfin addini menene maganin shubha karfin ilimin addini ilimi shine yake rushe duk wani abu na shubha in kana da ilimi idan ka tar duk inda aka bulluma kana ganin mutane tangararran da an kawo ma wani abu da sunan addini sai ka ce bid'a ce wannan ba addinin manzon Allah bane me yasa saboda kana da ilimin addini kana da rariya da zaka tace to ita kuma sha'awa menene maganinta karfin addini zuciyarka za ta yunkuro tana son kai kaza ba daidai ba to karfin addini ka shine zai murtsike wannan abu karfin addininka shine zai danne wannan abun ya zama ba zai yi ba wannan koda abu da yake haramu ko wani abu ma wanda za ka iya cewa na me na ja'izi akwai abin da ja'izi ne yanzu misali malamai suna cewa ba a so mutum ya yawaita a kan mubahat kaza halal ne kaza ka ce kai duk wani abin da yake halal sai ka yi ba a san wannan domin wannan zai ja ka zuwa ga makaruhi wata rana makaruhi kuma wata rana sai kai ka zuwa ga haramu wata kisa da ake faɗa mai ban sha'awa shehu dan fodiyo rahimahullahu ta'ala ana cewa yana majalisinsa yana koyar da ilimi akwai wani mai tsire ko mai balangu kullum zai wuce sai ya gaishe su to wata rana zai wuce sai shehu ya kira shi sai ya ce a yanka na kaza aka yanka aka sa a mazubi ya ba shi kuɗi ya tafi yasa aka yi ta karatu aka yi ta karatu da aka gama karatu sai tashi zai shiga gida ita kar makalla ai ga naman da aka saya sai ce a'a dama ba ni nake so ba zuciya ce kullum in ya wuce sai ta biya to shi yasa sai na saya na ce in ta isa ta fito ta ci Allahu akbar in ta isa ta fito ta ci ta ga bace isa ba ma'ana kaga ya fi karfin zuciyarsa akan abin da ma ya halatta to ina ga abin da kuma dama bai ba halatta ba dama an riga an wuce wurin Allah ya sa mu dace yan uwa lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din sai wasu daga cikin tambayoyi lalle wannan ba Allah ya tafi wa matasa inda suke su wato in kun fahimci usulubin tambaya a jawa iyaye kunnuwa musamman mata to kaga bai kamata a ce uba ya yadda uwa ba ta yadda ba kuma an sami matsala shi yasa kullum nake cewa ya kamata ka zama mai gida na gaske kai zaka ce eh kai zaka ce a'a wannan bai nuna cewa ba a sha'a mata dole a zauna a yi shawara da uwa akan abin da ya shafi harkan auren yarta ko ƴaƴanta haƙƙinta ne to amma kuma a ce ita ce take da zare da abawa ita take da wuka da nama wai sai yadda ta ce to wannan ba daidai ba ne ba su yadda Allah ya yi mata mafi yawan su kwalliya da ƙyale-ƙyale haka Allah ya gina su awa manyan shaƙufin hiliyati ko yuna shagufin hiliyati wa huwa fi khisami ghayr mubin ya'ya mata dama a cikin kwalliya da ado da kawa haka suke tasowa kusan mace 99 a cikin 100 da ma digo 9 kwalliya take so ado take so gwangwajewa take so yanzu ku duba iyayenmu mata manzo alaihi salam da aka yi yakin Khaibar ne nake da kudi daga cikin yakuka aka samu ganimar da ba ta samu irin ta ba ai kun ga hada kai suka yi suka yi shawara suka ce to idan ma'aikin Allah ya zo a zaunar da shi tunda Allah ya kawo duniya fa gaskiya abubuwa su canza shi kuma manzon Allah malahu wala duniya me ya hada manzon Allah da duniya cewa lalle girki ya canza tufafi su canza kayan kwalliya su canza Allah ya kaddara manzo alaihi salam duniya ba ta gabansa ba tashi bace shi ne ke cewa mali wala duniya ya ce me ya hada ni da duniya kun ga Allah sai kina Yesu ga baki daya in kun kasance kuna son rayuwar duniya da kawarta to ku taru ga baki daya ajiyar da ku dadi a sake ku saki kyakkyawa in ku Allah da manzo kuke so da ranar lahira to mai kyautatawa Allah ga talibin da ya mata na gogwaban lada almuhim mata kwalliya suke so to dole kai mai gida ka zama kana taka burki dole ya zama kana taka burki wato akwai wani mutum ban sani ba ko ya rasu amma nikan ba da kissa sai yana burge ni mutumin Allah ya hore masa ƴaƴa mata da yawa kuma wanda maza suke so su aura amma kuma talaka ne idan mutum ya zo neman auren kissa sai ya kinta ta sadaki mai dan nauyi sai ce to kaza zaka biya sadaki idan ka biya sadakin sai ya siyo katifa a ciki sai ya siyo buta sai ya siyo tukunya sai ya siyo tabarma to sai ya kira ka sai ya ce sadakin matarka da ka kawo kaga kaza ne wannan katifar ta kaza ce wannan tabarmar ta kaza wannan tukunya ta kaza wannan buta ta kaza canjin da ya rage na bata ka zo a daura aure rana kaza ka tafi da matarka in Allah ya hore ma duk abin da ka ga da baka yi mata kaga bai dora maka sai wahala ciki lafiya baka lafiya bai wahala ba bai wahalar ba shikenan in Allah ya ba mijin wadata ya je mata kaya daki goma ma fadalla to amma a sa aure a daga rana a sa a daga wallahi sai a daga wani so biyar kuma kada ka dauka wani abu ne wai kayan daki ne ba su cika ba wannan musiba da bai cika ba don Allah mu tausaya wa kanmu ku iyaye mata ku tausaya wa ƴaƴanku yanzu wallahi zaka ga ƴan mata wani lokaci suna rubuto wasiƙu suna kokawa da halin iyayensu aure suke so amma iyayen su ke da su aurar da su wannan ba daidai bane ba so ya ku iyaye mata ga ƙarar ku an kawo muna muku nasiha don Allah ku sauƙaƙa kai kuma bawan Allah kada ka tsallaka ajin da ya wuce naka ko takalmi ka saya in yi maka yawa ba za ka ji daɗin tafiya da shi ba daidai kurji daidai ruwansa wani za ka ga cewa ba shi da wata sana'a ta ku zo ku gani kuma sai ya duba yar ajin tubarkalla ya ce wai ita zai aura ai in kana so ka samu daraja a wajen mace duk wanda za ka aura aƙalla ya zama za ka iya ciyar da ita abin da ake ciyar da ita a gidansu ko ba ka haura ba za ka iya tufatar da ita irin abin da ake mata a gidansu ko ba ka wuce ba za ka iya aje ta muhalli irin wanda ta fito ko ba a wuce ba to a nan za ka yi daraja gara ma a ce in ka aure ta ka haura abin da take samu a gida to ka ƙara daraja amma abin takeici wani za ka samu ma ya yi aron wayoyi in zai tafi zance labari yana zuwa ko da yake aron waya biyu uku in zai tafi zance ya ce ma abokansa in karfe kaza ta yi ku ta kira wai harka ce ta bugu wannan ya kira Allah ina zuwa ita kuma a rudar da ita business ta ko'ina kaga yanzu ka ce mata baka da kuɗi ai kaga sai dai ka zama marowace ana ta bugo maka waya ta ko'ina kana amsa waya cewa ana harkoki wallahi in so samu ne in ma kana da waya biyu ka je da irin wannan ta iyaye da kakanni ka rika zuwa da ita keypad ka je zancen da ita in yi so aka daura auren ta ga wata kwantareriyar waya irin ta 200,000 kayanka irin dai ba yabo ba fallasa nan da zaka fito an gunce ta ga wata irin shadda irin ta 200,000 nan kaga zaka ƙara daraja a wajenta laifin ma ta ga wani laifi na mamaki to amma ka yi ta ƙarya ka ari riga ka ari laifin ka ari kaza kuma ka faɗi ba nauyi saboda haka daga cikin abin da yake walar da mu wallahi mutum ya tsallake ajinsa ko mi ka kai in ta wuce yadda haƙarƙarinka suke sai ka wahala kai iya daidai abin da Allah ya hore maka Allah ya samu dace
Thank you.
yan kun bai mace tambayar yana tambaya kanwarsa ce ta rasu ana binta bashin azumi da ta sha sakamakon jinin al'ada azumin da ya wuce kuma yanzu Allah ya mata rasuwa a cikin wannan azumin ba a samu an rama wancan ba saboda tsawon rashin lafiya to fatawa mafi inganci akwai maganganun malamai asali akwai hadisi da wata mata ta zo wajen manzo alaihi salam tace ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta mutu akwai bashin azumi a kanta na rama mata sai manzo Allah ya ce inda ta mutu ana binta bashin kudi zaki biya mata tace eh sai ce to bashin Allah shi yafi kamata a biya to wannan kun ga hadisi ne wanda yake wato ainihin mutlan to sai wani hadisin kuma matat ummi wa alaiha sawmu nadarin mahaifiyata ta rasu ana binta bashin azumin bakance bakance shine Allah in kai mun kaza zan yi azumi kaza to sai Allah yawo mutum abun to sai ya zama ya mutu bai yi ba kaga yanzu bashin Allah ne a kansa to akwai ka'idan malaman usulu idan aka samu al mutlaq al muqayyad yuhmal abinnan mutlaq da muqayyad to sai a dora shi mutlaq akan muqayyad kenan yanzu ashe azumin bakance ake magana zahiriya su kadai na sani sun tafi akan cewa duk azumi mutum din ya mutu sai an rama masa su abin nan hanbalawa da kuma malamai da yawa ma suka ce sawmu nadarin shi kadai ne ake ramawa amma azumin ramadana ba a rama shi su malikawa sun tafi akan cewa ma kowane azumi gabaki daya ba za a rama ba to amma fatawa tsakatsaki in mutum ya mutu ana bin shi sawmu nazar to sai a rama masa sai a biya anan malamai suka ce ya halatta ma waliyan jini su hadu su yi masa misali a ce ana bin sa azumi 10 to sai waliyan jininsa mutum 5 ko wace zan yi 2 azumin yayi ko su 10 ne ko wace zan yi masa 1 azumin yayi to ibnu usaymin a tasa fatawar yace masu cewa za a rama azumin ramadana a bisa kaddara dacewar fatawarsu sai in mutum ya samu lafiyar da ya kamata ya rama bai rama ba misali mutum ba shi da lafiya sai ya sha azumi to sai Allah ya warkar da shi lafiyayyen lafiya ingantacciyar lafiya ya kamata ya rama sai kiramawa aka yi watanni ko shekaru ma sai ya mutu to kun ga an samu sakaci bangarensa to ibnu usaymin yake cewa to in ma za a ce a rama azumin ramadana ga wani da ya mutu da ake bin sa to sai a wannan halin saboda haka dai fatawa mafi inganci ita wannan bayar Allah ba sai an rama mata wannan azumi sai da ai mata addu'a Allah ya yafe mata kurakuranta ya yafe laifukan ta wannan kawai shine
malam shi ne ya halatta in fara wani ina da shekaru da sabu yayin da zan dole yi in yi niyyar wannan jana'a Allah ya fara wa malam lafiya shi ne yi
to ai Allah gafarta malam wannan nassin Qur'ani ne Allah subhanahu wata'ala kawai ta wa in kuntum junuban fatahharu wankan janaba ka'ida ce mata malamai shi tsarki kala biyu ne akwai babban tsarki da karamin tsarki to idan aka yi babban tsarki to karami ya narke karkashin sa alwala karamin tsarki ne wankan janaba babban tsarki in kai wankan janaba shikenan yanzu a ce akwai janaba a jikinka kawai sai ka samu kogi kawai sai kai nitso da niyyar wankan janaba ka wanke ko ina daga nan fito kawai ka tafi sallah sai kai sallah domin ka tsarkaka ko kuma ainihin janaba ta kama ka shagon ka kusa da wani indararo da damala an san indararo? To saboda haka sai ya zamo janaba ta kama ka da dare kana shago baka da mazubin ruwa amma akwai indararo kuma ka yi sa an yi ruwa da dare to sai ka fito ka tsuguna gindin indararon yana zubowa kana shi cudawa da ne wankan janaba shikenan daga nan sai ka tafi masallaci ka tsarkaka to wannan shine gabar tambaye ka ta biyu kana so kai wankan sabulu kuma kai wankan janaba kana da zabi ko dai kai wankan janaba ka ga baki daya daga nan kuma sai ka bi da sabulu ka daure jikinka kaga shikenan amma in ka taba gabanka kuma sai ka saki alwala ko kuma kai wankan ka na sabulu ka kammala ga baki daya to daga nan sai kai wankan janaba kaga daga nan sai masallaci saboda ka duk wanda ka dauka ya amma ga bambanci in ka so mai yin na janaba kaga in ka zo na sabulu zaka taba gabanka wajen cudawa to nan dole sai ka saki alwala ina fata mun gane to Allah ya mana gamda katar Allah ya mana kyakkyawan karshe wa sallallahu wa sallim wa barik wa alihi wa akrim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi